Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe tare da Alheri Grace Abdu muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Alhamis 2 ga watan Satumba na shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa babbar kotun shari'a musulunci da ke kofar kudu a birnin Kano ta umarci likitocin kwakwalwa da ke asibitin kula da lafiyar kwakwalwa na Dawanau a Kano su binciki lafiyar kwakwalwar Malam Abdul Jabbar Nasir Kabara. A Najeriya kuma yan kasar na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu mabambanta game da koran ministocin kasar biyu da shugaba Buhari yayi. Kamar kowace rana Alhamis, yau ma Zainab Babaji tana tafa da rahoto na musamman. Bayan nan kuma muna tafa da labaran wasanni daga Najeriya. To amma kafin nan ga alheri da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da yammacin yau. Ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Hukumar yaƙi da cututtuka masu yaduwa ta kasashen Turai ta fitar da wani rahoto da ke nuni da cewa bisa ga sakamakon binciken da aka gudanar, babu buƙatar yin wani rigakafi domin ƙara tasirin allurar rigakafin COVID-19. Sabili da haka, kamata yayi a maida hankali kan yi wa 'yan asalin ƙasar da suka cancanta rigakafi. Rahoton ya ƙara da cewa a maida hankali kan waɗanda garkuwar jikinsu take da rauni, waɗanda rukunin rigakafin na farko bai yi tasiri a jikinsu ba. Sai dai rahoton ya ce shaidar da aka samu dangane da tasirin da dukkan alluran rigakafin da kungiyar tarayyar Turai ta amince da su na nuni da cewa suna da tasiri matuƙa wajen magance kwanciya a asibiti ta dalilin kamuwa da COVID-19 ko ciwo mai tsanani ko kuma mutuwa. A halin da ake ciki kuma, masu bincike na Burtaniya sun ce mutanen da suka kamu da cutar COVID-19 bayan sun samu cikakken rigakafi ba lallai su yi fama da illar cutar na lokaci mai tsawo ba kamar waɗanda ba su yi rigakafin ba. A rahoton binciken da aka wallafa jiya Laraba a mujallar cututtuka masu yaduwa, masu ilimin kimiyya a Jami'ar King's da ke London sun gudanar da bincike kan sama da waɗanda aka yi wa rigakafi 'yan sa kai miliyan ɗaya. Waɗanda suka yi amfani da manhajar wayar salula suka bayyana alamu da gwaje-gwaje da kuma matsayin rigakafin su. Aka kuma kwatanta su da na rukunin 'yan sa kai da ba su yi rigakafin ba. Binciken ya nuna cewa 'yan sa kai kalilan ne kaɗai daga cikin waɗanda suka yi rigakafin suka fuskanci waɗansu alamun cututtuka, kuma aƙalla kashi 73 cikin 100 na waɗanda suka yi rigakafin da wuya a kwantar da su a asibiti. Rahoton ya kuma ce yiwuwar ci gaba da fama da laulayin cutar corona zai ragu da kimanin kashi 50 cikin 100 tsakanin waɗanda suka kammala rigakafin. Wani fitaccen mawakin ƙasar Rwanda da ake kira Jay Polly ya mutu yau Alhamis yayin da ake tsare da shi bisa ga rahotannin jami'ai da kuma kafofin sadarwa. Mawaki na biyu da ya mutu a yanayi da ake shakku cikin ƙasa da shekaru biyu. Ana riƙe da Polly wanda ainihin sunansa shine Joshua Tuishime ne bisa zargin samunsa da miyagun ƙwayoyi, kuma kwanan nan ya ji cewa za a gabatar da shi a kotu a cikin watan Disamba. An kai mawaƙin ɗan shekaru 33 asibitin Muhima da ke Kigali, babban birnin ƙasar, da misalin ƙarfe 3 na safe, kamar yadda daraktan asibitin Pascal Nkubito ya shaidawa kamfanin dillacin labarai na Associated Press. An kama mawaƙin ne a gidansa cikin watan Afrilu lokacin da ya gayyaci abokansa liyafa saɓanin dokar shawo kan yaduwar corona da aka gindaya. 'Yan sanda sun ce an samu Tuishima ne da sauran waɗanda ake tuhuma suna shan giya, aka kuma same su da tabar wiwi da takardun shaidar ba su ɗauke da cutar corona na boge. Mawaƙin ya musanta zargin, duk da haka aka hana ba da belinsa. An hana gudanar da liyafa a Rwanda sabili da annobar corona, aka kuma kama dubban mutane sabili da saba dokar da aka gindaya ta dakile yaduwar cutar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da Amurka ke kusantar cika shekaru 20 da harin ta'addanci da aka kai ranar 11 ga watan Satumba da ya sanadin kashe kimanin mutane 300,000, Amurkawa da dama sun ce har yanzu lamarin yana shafar rayuwarsu bisa ga wani binciken jin ra'ayoyin jama'a da aka gudanar. Binciken ya gano cewa halin yau kashi 26 na Amurkawa suna ɗari-ɗarin tafiya ta jirgin sama, yayin da kashi 27 cikin 100 suke tsoron shiga ginin da ke da tsawo ainun, kashi 30 cikin 100 suke fargaban tafiya zuwa kasashen ƙetare. Sai kuma kashi 37 cikin 100 suka bayyana tsoron halartar tarukan da ake samun cinkoson jama'a. Wani binciken kuma na nuni da cewa ƙwarin gwiwa da Amurkawa ke da shi kan gwamnati ta kare al'ummarta ya ragu. Daga ƙarshe, hukumomin ƙasar India sun hana zirga-zirga al'umma a yau Alhamis, suka kuma toshe hanyoyin sadarwa kusan baki ɗaya a yankin Kashmir da ake takaddama a kai bayan mutuwar Sa'id Ali Gilani, wani madugun ƴan aware wanda ya zama tambarin tsayayya da yankin ke yi a New Delhi. An binne Gilani, wanda ya rasu yana da shekaru 92 a duniya jiya Laraba, a wata makabarta da ke garin ƙarƙashin wata jana'iza da hukumomi suka shirya, suka kuma hana jama'a halatta, kamar yadda ɗansa Nassim Gilani ya shaida wa kamfanin dillacin labarai na Associated Press. Yace iyalan sun yi niyyar binne shi ne a makabartar shahadai da ke Srinagar, babban birnin London, kamar yadda ya bukata a wasiyarsa, amma 'yan sanda suka hana. Hukumomi sun toshe hanyoyin layukan wayar salula da kuma na intanet, kamar yadda ƙasar ta India ta saba yi domin dakile zanga-zanga gama gari. Gilani shi ne ya jagoranci fafutukan neman 'yancin yankin Kashmir, kuma yana matukar adawa da haɗa yankin da Pakistan. Ya kuma ki duk wani zaman tattaunawa da New Delhi, matsayin da gwamnatocin ƙasar India ba su lamanta ba, waɗanda suka rika bayyana shi a matsayin ɗan siyasa mai tsatsauran ra'ayi.
A gaida Alheri Grace Abdu ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A ci gaba da sauraron shari'ar Malam Abduljabbar Nasir Kabara, wadda gwamnatin jihar Kano ke tuhuma da yin ɓatanci ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babbar kotun shari'ar Musulunci da ke kofar kuda a birnin Kano ta umarci likitocin kwakwalwa da ke asibitin kula da lafiyar kwakwalwa na Dawanau a Kano su binciki lafiyar kwakwalwar malamin. Daga Kano, Mahmud Ibrahim Kwarina da ci gaban labarin.
Kazalika, alƙalin kotun mai shari'a Ibrahim Sarkiola ya bada makamancin wannan umarni ga likitocin kunne a asibitin ƙwararru na Murtala a Kano su yi binciken kwakwaf domin tabbatar da cewa kunnuwan Malam Abduljabbar suna jin sauti ko akasin haka. Gabanin haka dai sai da alƙalin ya yi ƙware-ƙwaren hukunci akan buƙatar lauyoyin da ke bada kariya ga malamin cewa lalle kotu ta yi watsi da hurumi ko damar da ofishin Attorney General na Kano ya baiwa wasu manyan lauyoyi guda hudu masu lambar SAN na shiga cikin shari'ar a madadin gwamnati, da kuma ko su ayar lauyoyin na gwamnati na iya gabatar da caji akan Malam Abduljabbar mai kwan bayanan da 'yan sanda suka yi amfani da su wajen gurfanar da malamin a kotu. Dr. Nasir Adamu Aliyu SAN na cikin ayar lauyoyin da suke tuhumar Malam Abduljabbar a madadin gwamnatin Kano.
Alƙali da kashe bar rayinsa ya ce sashi na 390 na dokar aiwatar da laifuka ta jihar Kano ta 2019 ta ce ba abin da zai yi sai an karantawa wanda ake tuhuma caji ya amsa ya ce ikwa. Sannan na biyu kuma ya ce yunkuri da ake na cewa za a janye FIR a mai da shi caji. Ya ce wannan dama ce wacce yake ta kwamishinan shari'a, kuma tunda kuma shari'a shi ke gabatar da karan nan, wato muna gabatar a madadinsa, ya ce za mu iya janyewa. So aka janye, kuma aka ce a karanta masa caji.
Sai dai bayan karanta masa caji guda hudu, Malam Abduljabbar ya ki cewa uban a zauren kotun, lamarin da ya sanya mai shari'a Ibrahim Sarkiola ya ce kotu ta fahimci cewa akwai bukatar bincikar lafiyar kunnuwa da kuma yanayin da kwakwalwarsa ke ciki.
Aka tambaye shi, ka ji cajin da aka yi maka ya yi shuru? Ka gane cajin da aka yi maka ya yi shuru? Ka yi laifi ko baka yi ba ya yi shuru? To abin da doka ta nuna, idan aka tuhumi mutum ya zo gaban kotu aka nemi ya amsa wata caji da aka yi masa, ya ce na yi ko ban yi ba, ko dai ya magana ya yi shuru ya yi gum, to doka abin da ta ce masa to shi kenan sai alkali rubuta masa cewa bai laifin ba, to za a dauka kamar shi ya faɗa, ba wata kuskunda ba gaba baya. So bisa haka ne alkali ya ce kotun kai shi Dawanau su likitan kwakwalwa ya duba shi, da kuma likitan kunne da ke Murtala shi ma iduba shi ya gani yana ji ya ji.
Sai dai ga alama lauyoyin da ke bada kariya ga malamin ba su gamsu da matsayar da kotun ta dauka ba. Barista Abubakar Sala Bakaro shine jagoran su.
Idan ana magana akan hurumi Al'alifa a so yayin motsi sai ya tsaya an yi determinate tunda shi bai yadda cewa bai da hurumi akan wani abu da muka dago ba sai ya jira idan kotun sama ta ce akwai hurumin ko babu kafin ya ci gaba maganan cewa a kai shi asibiti ko a duba lafiyarsa a doka ne na jihar Kano SGL din yayi providing to amma mun muna ganin cewa wannan wani tala'o wasan yara ne kawai malamin da zai zauna yayi wa'azi awa uku awa hudu yana da international passport he runs around kowa ya san shi kuma da aka kawo shi daga farkon nan ya ansa maka charges kuma sun san dalilin da yasa yake ansa da saboda an yi violate rights din sa
yanzu haka dai kotun ta dage sauraron shari'ar zuwa ranar 16 ga wannan wata na September da muke ciki Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari to har yanzu dai muna Nigeria inda sallamar ministoci biyu da shugaban Nigeria Muhammadu Buhari daga majalisarsa ta zartarwa ya haddasa muhawara goyen baya da masu cewa akwai sauran ministoci da dama da basu tabuka abin kirki ba. Nasiru Adamu El-Hikaya gare ka.
Wannan shine canji irinsa na farko da shugaban ya taba yi a gwamnatinsa tun hawansa kujera shekara ta 2015 dan yakan sauya minista ne in rai yayi halinsa kamar na barista Ocholi ko wanda yayi murabus ya zama sarkin Nasarawa wato Alhaji Usman Jibrin da kuma sauya aiki kamar Amina Muhammad da ta koma Majalisar Dinkin Duniya dan Hamayya Injiniya Abuba Galadima ya ce da alamu waɗanda ake kira kabal ne suka samu sabani da ministocin biyu na noma Sabo na Nono da na lantarki Salim Amman
me yasa ba a jira ba a yi musu bugun dan kadanya bugu daya a cire ko ma gaba daya a rushe su shi zargin da ake yi da shi shugaban kasa yana ji ai da yanzu ba da minista ma ko guda daya
to me yasa inji ne
domin duk wanda aka sa a minista an dauka cewa yana da wani ubangida wanda ya kawo shi ko kuma zurfin aljihunsa ne ya kawo shi kai baka taba jin wannan zargi ba ana yi har ana cewa ana sayan makamai shi yasa ba za a iya koran su ba shi yasa masu laifuffuka ana gani a cikin su bayan da za a yi a taba su dan waɗanda suka kawo su
abinda muka ji dai akwai wasu mutane da ake cewa kabal waɗanda suke nata mutane amma shi shugaban Buhari a wata hira da muryar Amurka ta yi da shi ya ce babu irin waɗannan mutanen
babu kaje ka so mu sai ka tambaya akwai kabal ko ba kabal
a nasu bangaren kakakin tsohon mataimakin shugaban kasa na Majisambo wato Usman Sani Dikat ya ce tun farko ya yi mamakin yawan ministoci a gwamnatin Buhari
to dan an rage biyu ya cika alƙawarin na cewa ba za su wuce a da ba kada ka manta Fashola ministry guda uku ke karkashin sa to yanzu an duk an rarraba su har ma minister of state aka kakkara da FCT minister guda ɗaya ne yanzu an kara mishi minister of state idan an rage mutum biyu wayannan mutum biyun da aka rage su yana cikin irin bayanan da shugaba Buhari ne yayi na cewa idan mutum yana sata ba sa gurfanar da shi gaban kuliya sai dai su izin nashi sai dai jam'iyyar PDP ne za a iya gabatar da ita gaban kuliya amma suna su sai dai ba za ka ji labari ba sai dai ka ji an sauke mutum kawai tafi abinka
ga dangane ka shenen shugaba Buhari Mustapha Fernandes abun barin ciki ne kawar da na nono da ya sha suka cewa yana barci a office
irin wannan gazawan ministoci feluwa shi da sa shugaban kasa ma yace su koma mazafarsu a jira'ayin al'umma duk da dai mun jima wasu ministocin irin nawa na Kano ma ni ban san ma inda ya je ba sabon nono dama tun da naji ya ce za a ci abinci naira 30 ma na san ba ma sakan komat din system din ma da rayuwa take kai yace wai za a yi wa kowace jaha feshi na naira biliyan 1 bayan ga manoma ba sa samun yuriya ba sa samun kamfa
Koma dai me za a ce tarihin gwamnatin Buhari ba zai zama akalla ba wani garan bawul ba duk kankantarsa. Nasiru Adamaili kayan murar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Nasiru, yanzu kuma ga Zainab Babaji da rahoto na musamman.
Tun ranar 14 ga watan Agusta na wannan shekara da wasu matasa suka auka wa wasu matafiya suka kashe wasunsu a cikin garin Jos. Birnin na Jos ya fada yanayin tashin hankali saboda wani yanayi da aka danganta da ramakon gayya daga matasa a sassa daban-daban na birnin. Abinda ya kai ga gwamnati sanya dokar hana fita na sa'o'i 24 don dakile matsalar da samar da natsuwa. Wasu kudurorin da majalisar dokokin jihar Plateau ta yi na abinda take zaton matakai ne da za su kawo zaman lafiya sun sake haddasa zafafan kalamai tsakanin 'yan majalisar da gwamnatin jihar ta Plateau. Majalisar dokokin da ta umarci shugabannin kananan hukumomin jihar ne da su dakatar da daukan aiki na malaman makarantar primary da suke yi a maimakon haka su dauki matasa da ke aikin sintiri guda 200 a kowace karamar hukuma don gudanar da ayyukan tsaro a cikin gari da karkara. Shugaban kwamitin yada labarai na majalisar dokokin jihar Plateau, Philip Dasun, ya zayyana wasu bukatun da suka gabatar wa gwamnati ta aiwatar.
Mun zo ne mu nuna mutanen Plateau da cewa muna tare da su a wannan al'amari da ya same mu, kuma su yi hakuri wanda ba abin da ya fi yafewa. Diban ma'aikata abu ne mai kyau, amma yanzu ba ma'aikata muke su ba, muna son jami'an tsaro ne. Muka ce to su dakata da yaban ma'aikatan nan, su je su kebe waɗannan wanda za su taya mu tsaron kasa. So mun ce to kowane chairman na karamin hukuma ya je dakata da yaban ma'aikatan nan, koma a ibo jami'an tsaro a musu training, a siya musu dan kayan tsaro na da suke nan local tare da mu. Masu santuri da kuma farauta su ne ma masu yawa wanda za a diba cikin 200 da muka sa yi. In kika lura kwanaki da aka yi wata kidnap a Jos East, su jami'an tsaron nan da suke santuri da kuma masu farauta su suka kama wanda suka yi wannan sacin mutum, kuma mun yaba musu, mun ji daɗi da abin da suka yi. Shi yasa muke so a yi amfani da su, don yanzu tsaron nan fata wuciyar da ake daukanta. Conventional masu tsaro ba su iya yin abin da waɗannan suke iya yi, shi yasa muka ce to a sa su su su.
Batun Operation Rainbow ba da yake ita ne hukumar tsaro ta jiha.
Mun yi bincike, ita Operation Rainbow tana da ɗan matsala, mu muka ba da dokan yinta. Niyyarmu shi ne mu samu namu hukumar tsaro na jiha, amma mun gane kudaden da ake ba su baya ishe su ma har su biya ma'aikatan su. So yanzu Operation Rainbow ta samu dan tangarda, kokari muke maga cewa an kara musu kayan aiki da kuma kudade. So a yanzu da muke ciki, Operation Rainbow ba ta da karfi sosai na siya ta yi abin da ya kamata. Shi gwamna kuma mun gaya masa ya dawo ya nuna mutanen Plateau yana tare da su. Na biyu, ya ba majami'an tsaro doka ko kuma ya ba su sako su fito da kansu su je su nemo wanda suka yi wannan abin, su kuma ba su horo bisa ga doka. Na uku, mun kuma gaya masa ya kamata kai ne shugaba ka yi magana mutane su ji son suna tare da kai.
To sai dai kudurorin na majalisar ba su yi wa gwamnan jihar Simon Lalong daɗi ba, wanda ya ce matakai ne da za su sake mai da hannun agogo baya wajen zaman lafiya da aka samu. Gwamnan jihar Plateau kenan Simon Lalong ke cewa duk wanda ya ce jama'a su yi ramakon gayya kenan baya son rikicin ya kare. Ya ce na gode wa shugaban kasa saboda matakin da ya dauka a jihar Plateau na samar da kayan tallafi da ya umarci hukumar ba da agajin gaggawa ta kasa ta kawo jihar Plateau don a kaiwa waɗanda ke gudun hijira a sansanoni daban-daban. A duk lokacin da aka samu tashin hankali a Jos, bata gari kan yi amfani da damar ne wajen haddasa sabani a tsakanin mabambantan addinai don cimma burinsu. Kan haka ne shugabannin kasuwar Building Materials da ke karamar hukumar Jos ta Kudu suka buƙaci hukumomi su kamo waɗanda suka lalata ginin masallaci da ke kasuwar, suka kuma fasa shaguna, suka sace kayan ciki, sannan suka banka wa shagunan wuta.
Sunana Garba Ibrahim, nene mataimakin chairman na Building Material. An kona masallatai, waɗansu suna complain to in suka je kasuwa na ina rasu ibada. Na biyu, tunda aka yi wannan abu kusa da area commander ba a nuna ga mutum ɗaya da aka kama wannan gurin ba. Wannan ko mun riga mun sani da brom da suke kasuwan nan ko krista da musulmai kan mu haɗe ne, ko babu gidan kowa a wannan gurin, dukkan mu da mu da krista muka kasuwa muna tafiya ne. To waɗannan wanda suka yin kusa da office ne na area commander.
To waɗanda ba su sani ba, musamman waɗanda ba sa zama a Jos, suna ganin kaman wato krista da musulmi a kasuwan Building Materials su suka samu hargitsi, ara-ara ka samu rushe wannan masallaci da kone waɗannan shaguna.
Maganan gaskiya wannan bai fahimci abin ba ne. Tsakanin musulmi da suke krista da muke Building Material, babu wani wanda ya sace wai dai kasuwancin shi bai tafi daidai nan uwan ba, kuma kan ma haɗe yake. Wannan akwai wani group ne a kasuwan wannan, mun sha kuka ga gwamnati. Yan shaye-shaye ne, wannan a cikinsu akwai musulmi akwai krista, sai ya karfi a wannan gurin. Wannan wani lokacin a tsakaninsu ma in suna faɗa sukan fito da manyan makamai. Wannan daga kan shi shugaban Androx zuwa area commander duk mun kai kuka ma gare su. To maganan da duk wanda zai zo kasuwanci a wajen kar ya dauki wannan mummunan fahimta ya ce wai tsakanin musulmi da krista ne, wanda suka yi barnan nan yan iska ne.
Sunana Umar Muhammad Alfa, mu babban kiranmu ga hukuma ne. Waɗannan ɓata gari da suka shigo ciki, hukuma ta gaggauta kau da su, kuma abin da zai ba mutanenmu ƙarfin gwiwa su dawo kasuwa. Muna kira ga gwamnati ta gaggauta a gyara wajen ibadan nan, gwamnati ba za ta so a dinga cin kasuwa akan hanya ba, kamar yadda mu ma ba za mu so a ci kasuwa akan hanya ba. Gwamnati ta duba ta taimaka ma waɗanda aka tattaba musu dukiyoyin su. Ba za mu ce a mayar musu da dukiyar su gaba ɗaya ba, amma a musu gudunmawar wani abu da zai rage musu zafi.
Lamarin ya kuma shafi manoma da ke kawo amfanin gona a kasuwar.
Sunana Hosea Joseph da Kafan, ina kasuwa a building. So abin da ya faru gaskiya mu ma ba mu ji dadi ba, domin muna shan wahala da kayan nan, domin muna zaman lafiya a building, kamar mutane da suna sa kayan Lagos din nan, kayan mu kullum muna kawo musu kaya suna sawa. So abin da ya faru a building sai sun ce mana gaskiya abin suna jin tsoro su shiga wurin, domin abin da aka yi wayan su yan bata gari yan wiwi sun zo sun babbale shaguna wurin sun jijjibe kaya.
To ku da kuke kawo kaya kuka ji da haka?
Gaskiya mu da muka kawo kaya mun samu damuwa sosai, domin yanzu haka ma akwai kaya a gona wanda ba ya an diba ba, wai ni ma tsoro yake ji. Mun da muka zo kasuwar nan ma karfin hali muka yi, akwai kayan da yana nan a gona ma sai dai ya lalace.
Asabe Pam Marcus, mun zo mun su ce mu kawo musu kaya nan domin su sa nan, wasu na muna tsoro zuwa farin gada.
Me yasa kuke tsoron farin gada?
Yaran nan ne kawai suna kawo wannan damuwa, kamar manya ba su da matsala, ba su da komi, yara ne kawai shaye-shayen nan ne suna kawo wannan abun. Mun je ranar Laraba sun kira mu ba damuwa ba komi, muka kai kaya har an sada kaya za mu tafi kawai sai muna shago, sai wani a cikin su ya je same mu wai yaran su sun tare hanya, sai mun gode ma shaman ya je ya tare mu bulus ka je na ka koma a baya, an cire mu a cikin moto sai aka sa mu a cikin wani daki, sai ya sai manyan suka ce an bar mu nan ba kyau a sake a canja mana daki, an ja an samu wani baba ya zo ya samu a gaba ya sake ya kai mu wani daki, sai muka zo na wurin aka rufe dakin aka kulle muna wurin curkwe muna kuka ko za a ja a yanka mu ko ya, sai Allah ya yi aikin shi ba abin da ya same mu, sai an ja an cire mu muka je hanya express kenan, sai muka gan ba komi a wurin, sai suka fide mu har zuwa gada biyu.
Duk da yanayi na zaman kafa-kafa da wasu ke ganin al'umar garin Jos na yi, a wasu unguwannin mabiya addinin Musulunci da Krista ne ke neman hanyoyin zaman lafiya tsakanin su. Shugaban matasan unguwar Alika Zaure da ke cikin birnin Jos ya ce sun fahimci cewa wasu bata gari ne ke neman haddasa rikici a tsakanin su, kuma su ne za su yi yaki da su.
Sunana Sani Nuhu Yusuf, shugaban samari na Alika Zaure. Kin san shi wannan tashin hankali da ake yi a gari ba yau aka fara yin sa ba. Saboda haka mutane sun kara yin wayo, sun san me yake rubuta rikicin, sun san kuma irin asarar rayuka da dukiyoyi da ake yi. To abu na farko da muka yi shine, kin san shi Alika Zauren akwai wani bangare da muke ce mishi Osumeni, bangaren Kristoci kenan da kuma bangaren Musulmi. Mun hada kanmu muka ce to mu gane wane ne common enemy din da zai iya sa wannan wuta ta ci gaba da ruruwa. To mun samu aminci a tsakanin mu, mun kuma yadda cewa za mu yi aiki tare, za a hada kai tare, din inda aka kira akwai lambar wani za a iya tattaunawa a fahimci inda aka sa gaba.
Ni ne mai suna Peter Diko, mu halitta ne na Ubangiji wanda Allah ya halitta. Kuma gaskiya ba dabbobi bane, balle a ce wai ba tunani a ce ana irin wannan hali ba mai kyau bane. Kamata yayi yanzu mu ce shugabanni kamar na Krista da na Musulmi su hada kansu su ga gwamnati ya kamata ta dauki mataki akan irin wannan malaman mu masu fadan maganganun da bai kamata ba.
Kungiyoyin al'ummomin da ke yawan samun sabani a tsakanin su dai na tattaunawa da hukumomin tsaro da gwamnati don samun maslaha. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A gaida Zainab Babaji, yanzu kuma ga shirinmu na gaba,
wasanni a takaice.
Assalamu alaikum mai saurari, fatan ka kamo gidan radiyon sashen Hausa murya Amurka don sauraron takaitattun labarin wasanni wanda ni Abdul Wahab Muhammad ke kawo muku a kowace daren Alhamis. Labaran na yau zai fara ne da jinjinawa da ministan matasa da wasannin Najeriya Mustapha Sunday Dare ya yi wa 'yan wasan Najeriya a gasar motsa jiki na Olympics 2020 da ke gudana a birnin Tokyo kasar Japan, na maza da mata masu bukata na musamman. Wasan wanda aka bude ranar 24 ga watan Agustan shekarar 2021 da kammala shi ranar 5 ga watan Satumba na shekarar 2021. Sai dai zuwa wannan lokaci dai 'yan Najeriya sun samu zinare guda uku, azurfa guda ɗaya da kuma tagulla guda uku. A wata sabuwa kuma jakadan Najeriya a kasar Japan Hussein Abubakar Moriki ya yaba da kwazon yan wasan Najeriya, inda yace yan wasan sun zama abin alfahari wa Najeriya. Sai dai kuma a yayin da ake yabawa irin kwazon da yan wasan Najeriya a kasar Japan suka yi, su kuwa yan wasan kwallon kwandon Najeriya wato D Tigers kasar Uganda ta yi waje rod da su a gasar kwallon kwando na Afirka da yake gudana a Rwanda. Sai kuma batun kwallon kafa, inda hukumar kwallon kafar Najeriya ta ce za a yi inshorar duk wani dan wasan Najeriya da ke buga kwallo a club din Super Eagles kan kudi naira miliyan 17. Shugaban hukumar kwallon kafa a Najeriya Mr. Phoenix ya shaida haka lokacin da ya ziyarci yan wasan a otel dinsu a bayan kalacin rana. Har ila yau Mr. Phoenix ya ce za a biya yan wasan da kuma masu koyar da su dabarun taka leda sauran hakokinsu da suke bin hukumar wasannin kasar. Gobe Juma'a idan Allah ya kai mu, ake sa ran fafatawa da kungiyar kwallon kafa na kasar Liberia a filin wasa na Taslim Balogun da ke Lagos domin neman cancantar buga gasar kwallon kafa na duniya da zai gudana a kasar Qatar a shekarar baɗi. Fitaccen dan wasan kwallon kafa na duniya Cristiano Ronaldo, wanda halin yanzu ya sake komawa ga tsohuwar club ɗinsa Manchester United domin ya ci gaba da taka leda, ya sake yin bajinta a fannin iya jefa kwallo a raga, domin a yanzu bincike ya nuna da cewa ya yi zarra a yawan jefa kwallo a raga a fannin ƙasa da ƙasa ta hanyar samun kwallaye guda 110 da ya jefa wa ƙasarsa Portugal a ranar jiya Laraba a fafatawan da suka yi tsakaninsu da ƙasar Ireland a ci gaba da neman samun cancantar shiga gasar kwallon kafa na duniya. A wasan da aka buga, shi Ronaldo ya jefa kwallaye biyu a ragar Ireland, ita kuma tana da kwallo guda. Haka ma dai a fagen neman cancantar shiga gasar kwallon duniya, kasar Denmark ta sami nasara akan kasar Scotland da ci 2-0. Abdulwahab Muhammad, murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To a gaida Abdulwahab Muhammad, yanzu kuma sai labarai a takaice.
Hukumar yaƙi da cututtuka masu yaduwa ta kasashen Turai ta fitar da wani rahoto da ke nuni da cewa bisa ga sakamakon binciken da aka gudanar, babu buƙatar yin wani rigakafi domin ƙara tasirin allurar rigakafin COVID-19. Sabili da haka, kamata ya yi a mai da hankali kan yi wa 'yan asalin ƙasar da suka cancanta rigakafi. Rahoton ya ƙara da cewa a mai da hankali kan waɗanda garkuwar jikinsu take da rauni, waɗanda rukunin rigakafin na farko bai yi tasiri a jikinsu ba. Sai dai rahoton ya ce shaidar da aka samu dangane da tasirin da dukkan alluran rigakafin da kungiyar tarayyar Turai ta amince da suna nuni da cewa suna da tasiri matuƙa wajen magance kwanciya a asibiti ta dalilin kamuwa da COVID-19 ko ciwo mai tsanani ko kuma mutuwa. Wani fitaccen mawakin ƙasar Rwanda da ake kira Jay Polly ya mutu yau Alhamis yayin da ake tsare da shi bisa ga rahotannin jami'ai da kuma kafofin sadarwa. Mawaki na biyu da ya mutu a yanayi da ake shakku cikin ƙasa da shekaru biyu. Ana riƙe da Polly, wanda ainihin sunansa shine Joshua Tuishime, ne bisa zargin samunsa da miyagun ƙwayoyi. An kama mawakin ne a gidansa cikin watan Afrilu, lokacin da ya gayyaci abokansa liyafa saɓanin dokar shawo kan yaduwar corona da aka gindaya. 'Yan sanda sun ce an samu Tuishima ne da sauran waɗanda ake tuhuma suna shan giya, aka kuma same su da tabar wiwi da takardun shaidar ba su ɗauke da cutar corona na boge. Mawaƙin ya musanta zargin, duk da haka aka hana ba da belinsa.
To masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za ku jo su abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin alheri Grace Abdi da ta yi gabatar da shirin, da Jude Leather Stresham da ta bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe da na shirya kuma na gabatar, nake cewa ku huta lafiya. Daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.